أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب اكن wannan aya mai albarka wadda ta kasance aya ta 48 a wannan sura ta 34 suratul sabai a wannan yammaci mai albarka wadda ya kasance 16 ga ramadan hijira 1443 wanda ya dace da 17 ga watan hudu miladiya 2022 zamu tashi kan wannan aya insha Allah kul inna rabbi kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbi ka sani ubangiji na yakzifu bil haqqi shike jefa wato abin da ya kasance gaskiya alaman yaji tabihi min ibadihi a cikin akan wadanda suka zamanto ga wadanda suka zamanto zababbu a cikin bayinsa kuma ya kasance wannan gaskiya ya zamanto ta ruguza abin da ya kasance albadin wato abin da ya zamanto bata wato ya jefa abin da ya zamanto gaskiya da'iman ya zamanto ya ga bayan abin da kuma ya kasance bata ne wato galala ne wanda ya zamanto ba shari'a bane wannan abun haka yake wato ka'ida ne na Allah tabaraka wataala wato allamul ghuyub wanda ya zamanto masanin abin da yake fake shi Allah tabaraka wataala duk abun da ya zamanto ma ghaba an khalqihi la yakfa alayhi shay'un duk abun da ya buya sanin halitta shi Allah tabaraka wataala baya buya cikin sanin sa wato ya zamanto shi yafi sanin wanda ya dace a masa istifa'i bi ma'ana a zabe shi wato a bashi abun da ya dace da shi kuma shi da ya san abun da ya dace ya zamanto an durusa wannan abun an tarwatsa abun da zai zamanto wato bayi da amfani bayi da alfalu ba zai ja wani manfa'a a cikin al'umma ba wato duk abun da aka riko da gaskiya aka riko da halaran Allah tabaraka wataala ko hadran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aga abun shine gaskiya duk kuma abun da yazo yayi mu'arada yayi karo da wannan abun sai aga shi zai fadi saboda kalimatullahi al-uliya kalmar Allah da'iman ita ce madaukakiya saboda haka akan haka abun yake kuma duk wanda ya zamanto ya riki Allah tabaraka wataala sai aga duk wani abun da zai iya masa wato barazana a cikin rayuwa ko a cikin janibin addini sai aga duk nisan tafiya sai shi wannan wanda ya riko da gaskiyan ya samu rinjaye kamar da Shaykhul Islam radiyallahu anhu yake cewa adamtul ladzi kad assasuhu wa innani bisirril muqaffa la yuhaddu binai ni duk abun da suka shirya suka tanada na iya rusa wannan abun amma ni kuma da sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su iya rusa abun da na tsara ba saboda ni nawa wato na karfafe shi ne da koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da'iman shine kudwa shine jagora idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu shine jagora na shine nake bibiyan tafiyar sa yasa ya zamanto lamari na baya iya karewa lamari na ba iya ainihin wato samun tasgaru a cikin wannan tafiya din wannan sai ya zamanto shi Allah shine allamul ghuyub ya zamanto masanin gaibi sanin gaibi na Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka gaya musu ya rasulullah babu wanda ya san gaibi sama da kasa mulku da malakutu duniya da lahira sai Allah wannan shine ilmi wanda ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya kadaita da shi bai bude wani a cikin halittarsa ba bayan wannan akwai sani na gaibi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake budawa wato manzanninsa musamman annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda qur'ani yana ce mana alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi illa man irtada min rasulin wato shine masanin gaibi kuma baya bayyana wannan gaibi ga wani daga cikin manzanninsa sai wanda ya zamanto zababbe a cikin manzanninsa duk annabawan Allah zababbu ne Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annasi dukan su zababbu ne amma an ce waye zababbe a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana khiyarun min khiyarin min khiyar ni ne zababbe daga zababbe daga zababbe sallallahu alaihi wasallam idan akwai wasu abubuwa mugayyabat wasu abubuwa boyayyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala yakan gayawa wadanda suka kai a gaya musu a wani wurin kuma yakan kawo a cikin mahadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umuman sai a fada saboda mai izna mai lura da mai ainul basari da ainul basirati ya gane cewa abun haka yake babban da'ani ne suka ne mutum ya ce maka ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai san gaibi ba to ai dama shi gaibin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya ihada da dukkanin abubuwa mugayyabat kuma shi yake budawa duk wanda aka ga yawa ai bai zabanto gaibi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da ya buya a cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake wace shi da shi wanda misali bai yi bayani akan su ba misali zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani yazo wucewa zai shikenan sai aka ce wannan mutumin da yazo wucewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan sa ya nuna cewa wannan mutumin fa yana daga cikin waɗanda ahlu shakawati wanda ba su da arzikin lahira ayi wannan magana ba je ko ina ba sai ya zo ya musulunta wanda ya musulunta ina zai je cikin da'irar ahlu sa'adati shikenan amma me zai faru sai ya zamanto ana nan har aka je yakin Uhudu da shi wato amma aka samu wani irin akasi a yakin Uhudu ya hadu da raunuka masu yawan gaske da ya hadu waɗannan raunuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai wannan mutumin saboda yawan miki da ya samu da raunuka a cikin dare sai ya tashi ya kashe kansa da kansa wanda ya kashe kansa da kansa ina zai je shikenan maganar manzo Allah ya zo kaga wannan ai gaibi ne ummu waraka ta ce manzo Allah tana son ta samu shahada amma ta izini ta je yaki manzo Allah ya ce ki hakuri zaki samu shahada a cikin ɗakin ki ba tare da kin fita ba ana nan kuma bayan ta suka hadu suka kashe ta a zamanin sayyidina Umar shahadan da aka gaya mata ya zo ko bai zo ba ya zo gaibi ne sai da Aisha sai da Fatima radiyallahu ta'ala anha manzo Allah ya gaya mata cewa a cikin jikokinsa ahlul baiti wato cikin ƴaƴansa ita ce za ta fara riskansa bayan ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mata abubuwa guda biyu ya ce Jibrilu yana zuwa duk shekara mu bi karanta Qur'ani tare da shi sau ɗaya amma bana da ya zo sanda muka yi sau biyu saboda haka ishara ne baɗiwar haka ba zai same ni ba to da ya gaya mata sai ta da hankali sai ya sake rike kunnanta ya gaya mata wasu abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu nan da ya gaya mata shi ne na farko dai ita ce shugaban matan aljanna gaba ɗaya first lady ta aljanna fa yauwa to bayan wannan kuma na biyu ita ce za ta fara isa a lahira ta same shi a cikin ahalin gidansa a cikin ahlul baiti in ka dubi tarihi daga wafatin sayyidul wujudi zuwa wafatin sayyida Fatimatu Zahra wata shida ne tsakaninsu kaga wannan gaibi ne ko ba gaibi ba ne an tambaye shi idan idan ka koma ga Allah ya Rasulullah a cikin mu matan gidan nan wace ce za ta fara isa riskanka alamul gaibi ya ce wadda ta fi kutsayin hannu suka yi ta gwada hannunsu da igiya daga ƙarshe suka gane sai da Zainab ta rasu Zainab bintu Jahashin sai suka gane ashe tsayin hannun da yake nufi yawan kyauta ba tsayinsa tsayin kyauta wato ba irin tsayin hannu na Hausa ba irin tsayin hannu na Balarabe shi Balarabe in ya ce huwa adwalul yadi wani ai mai dogon hannu ne ana nufin mai kyauta ne yauwa a Hausa kuma an ce mutum mai dogon hannu ne akwai matsala a ciki to wannan sai ya zamanto ita daga karshe ita tayi wafati sanda tayi wafati sai suka gane cewa ashe yawan sadakan da take yi domin ita tana da abubuwa da take yi na sana'a in tayi sana'an abinda ta samu sai ta dauka ta bayar sadaka sai ta zamanto ta fi su yawan yin sadaka wannan gaibi ne mughayyabat ne sa'ad bai da lafiya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ya zan raba dukiya na gida biyu in ba da rabi saboda Allah manzo Allah yace wan nisfu kaseer rabi da yana da yawa aka saki saukowa har dai aka zo kan sulusi manzo Allah yana ce masa ka bar fa iyalan gidanka suna cikin wadata yafi alkhairi akan ka basu ya takaffafuna alan nasi suna yawo mutane su taimaka musu saboda haka sannan sai manzo Allah ya masa wani wata mu'jiza a wannan gaba din shi yana ga wannan ciwon ajali ne amma ba sai ba ciwon ajali bane sai manzo lokacin wanda za ta gaje shi yarsa guda daya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai yiwa a cikin lamarin Allah tabaaraka wataala magadanka wadanda za su gaje ka ya zamanto kaza yayi magana wanda ya zamanto ba a fitar da shi sarahatan ba amma gashi na an kawo shi wato tababi kamar ramzi ne ishara ne kuma haka ya faru Sa'adu ya zo daga baya hayayyafa ya dewa wannan ciwon bai rasu a ciki ba sai daga baya abubuwa da irin waɗannan masu yawa suna nan sab yawa game da maganan gaibi ga kuma na Saida da na Fadima gaibi ne ga na Zainab bintu Jahash gaibi ne ga sunan dewan gaske kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Sayyidina Usman yace za a baka Allah zai sa maka wata riga wasu za su nemi su tube maka wannan rigar kai hakuri da jarraba wanda zai same ka da haka ya faru ba saboda haka aka su suka yi tawaye suka ce sai dai ya bar halifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidul wujudi mubasharat mushafahatan yace masa Usman kana son mu maka taimako daga wurin mu ko kuma kana son ka zo ka sha ruwa a wurin mu yadda biye na sai sha ruwa a wurin su domin yana azumi a ranar suka shiga suka yi ta'addanci suka kashe shi ya shahada kaga wannan ai gaibi ne dama manzo Allah ya gaya masa to irin waɗannan gaibi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi suna nan dewan gaske idan wannan na manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam akwai abun da ya shafi janibi na sauran annabawa wanda suka zamanto suke cikin da'irar annabta kowanne annabi yana da irin abubuwan da Allah ya hore masa annabi Isa yana daga ciki yana cewa wa unabbiukum bima taakuluna wa ma tadakkiruna fi buyutikum zan gaya muku abun da kuka ci da abun da kuka ajiye a cikin store din ku na abinci gaibi ne ko ba gaibi bane mutun ya gaya maka abun da ka ci ko kuma ya gaya maka a store din ka abu kaza da kaza da kaza ya saura gaibi ne wannan qur'ani ne kuma ya gaya mana suratul maida cewa wannan yana daga cikin abun da Allah ya sanar da annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan bayan wannan na annabta akwai na da'ira wanda Allah tabaaraka wataala ya kan zabi wasu bayinsa ya sanar da su wasu abubuwa na gaibi wato wanda ba kowa ya san su ba kuma mughayyabat na wani an ce gaibi sai abun ya mar fadi yayi tudu yayi tsayi ya daga hankalinsa ko a gwamnati akwai waɗanda suke sanin wani gaibi a cikin gwamnati wanda da ni da kai sai mu shekara 10 ba mu san wannan sirrin ba wani kuma ya san wannan sirrin haka ne saboda matsayinsa to a cikin bayan Allah ko da Allah tabaaraka wataala ke ba su wato ya haska musu su ga abubuwa da dama a karatunmu na ranar 14 ga wata na yi magana akan wanda Shehu Tijjani Saukar radiyallahu anhu a gidansa yace masa yi hakuri ba jimawa zai yi ba nan da 20 ga watan Zulhajji na wannan shekaran a ranar nace 1386 ina nufin 1186 a gyara wato a lokacin Shehu Tijjani duk shekaransa 36 amma wannan ne yace zai koma ga Allah ranar 20 da ga watan Zulhajji bayan sallar asubahi to mutun ya san ran da zai yi wafati gaibi ne ko ba gaibi bane a cikin mughayyabatu guda 5 wadda suratul luqman ta gaya mana ayyana ciki inna lillahi inda hu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wannan ya faru kuma har wannan gaban a cikin shaunan mu a kasar nan akwai wanda ko a garin nan su suka gayyaci jana'izar su a garin nan ma nan inda muke ciki an san haka ƴan uwa sun san wannan abun so abun Allah tabaaraka wataala an mutun ya kai ya san abu sai Allah ya haska masa gurgudun matsayinsa. To akwai kuma ƙarshen mu gayyabat shine na istidraji, wanda wasu ma ba ma musulmi bane, matsafa ne, ba ma Allah a cikin lamarin su, amma a babin istidraji sai Allah ya nuna musu wani abu, abinda ake kira a sufanci al-kashfu zulmani, wato kashafi a cikin jajanibi na duhu, saboda yadda ya zamanto aka samu at-tarakumuz zulumat yana tafiya a cikin su, sai ya samu irin wannan hasken. A kasan nan akwai mutanen da ko mutun ne ya mutu ana masa kida zai kai kabarin kansa kabari, ba san haka ba, aya san haka, ya je kuma ya kwanta da kansa. To waɗannan istidraji ne wanda su kuma akwai su. To saboda haka ya zamanto shi Allah dai a gaibi duk abin da ya buye daga halitta shi ya ihada da shi ya sani. Allah mulguyo masanin abubuwan da suka fake na
kuljaru al-haqq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id.
Na'am, kulja al-haqq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ka gaya musu ya rasulallah, wato dama suratul saba'i haka take, za a ga irin wannan kul ka ce kaza, kul ka ce kaza, to gashi har an zo karshen sura, wato haka kul ja al-haqq, ka gaya musu cewa al-haqq gaskiya, hakika ya zo daga Allah tabaraka wa ta'ala, shine musulunci. Inna dina inda Allahi al-islam, musu addini a wurin Allah shine musulunci. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Duk wanda ya nemi wani abu wato a matsayin addini banda ba musulunci ba, to Allah ba zai amsa masa ba, ba zai karba masa ba, kuma a lahira zai zamanto yayi hasara. Wa ma yubdi'ul badilu, wato abu da ya kasance bata kafirci haka yake, wato zai halaka zai kare ya zamanto bayi da asari, babu ma gurbin sa. Wa ma yu'idu, kuma ba zai dawo ba, wato bayi za a ga abun ya lalace ya zamanto tarihi. Wannan kinaya ne akan wato duk abin da ya zamanto ba gaskiya bane, Allah tabaraka wa ta'ala zai bata shi, zai mai da shi ya zamanto asaran ba da hinin, ya zamanto tarihi kawai ya wuce kaman ba a yi shi ba. Kamar yadda ya zamanto a ce la ya'kul wa la yashrabu, in an ce la ya'kul wa la yashrabu ana nufin kinaya ne cewa matacce ne. To kaman haka ne aka kawo irin wannan kinaya, wato na cewa gaskiya haka take da'iman, ita ce abin da ake itibari ake lura da ita, sannan abin da ya zamanto bata kuma haka yake, baya tabbata, baya zamantowa wani abu tabbatacce ala Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. Na'am, qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ila rabbi innahu sami'un qarib. Allah tabaaraka wa ta'ala ce kul ka gaya musu ya rasulullah, in dalaltu ay in dalaltu anil haqqi, in dai na kauce wa hanyar gaskiya, cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ai ba kan hanyar gaskiya yake ba, sannan ma abun da ya fadan ma mu ba mu taba jin ma irin wannan magana, cewa wai an ce abar wai abauta wa Allah guda daya, Allah guda ɗaya yaushe zai wadaci mutane, an bauta gunki 360 su ma ba su gama biyan bukatun mutane ba, sai a kama Allah guda ɗaya, har suka ce wai ma sami'ina bihaza fi millatil akhirah, ba mu taba jin wani addini da ya ce a bauta wa Allah ɗaya ba, subhanallah. Wato suka dangana wa Allah abin da ya kasance ba haka yake ba. Manzo Allah ya ce to in dai kun ce na rabu da tafarki na shari'a, to ai fa inna ma adillu ala nafsi, wato narkon azaba na kasancewa na rabu da bata ba zai cutar da na rabu da shari'a, ina kan bata ba zai cutar da ku ba, a'a in zai cutar ma ni zai cutar, wannan haka abun yake. Ballantana ma su annabin Allah ai ba shi ba magana bata a cikin lamarinsa, saboda duk abun da zai yi in furuci zai yi sai da izini. Wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, baya furuci, ba ce wa ma ya takallamu ba fa, wa ma yandiku annuku, wato harafi daya annabin Allah ba zai faɗa ba sai da umarni daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan haka abun yake. Kuma wasu daga cikin wadanda suka kai babi na kamala a da'ira da walittaka sukan kai matsayin da duk wani motsin da za su yi sai sun samu izini daga halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ma akan kai irin wannan gaban a babin ainihin kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan yace idan kuma na shiri wa inihtadaitu fabi ma yuhi ilayya rabbi in kuma na tabbata akan shari'a nake nan kuma haka ne wato daga aini abinda Allah ya mini wahayi ne a cikin Qur'ani da kuma hikima wanda ya zamanto sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bi hidayatillahi wa tawfiqi da ainin shari'an Allah da kuma dacewa daga ainin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan abun haka yake wannan kuma ya zamanto kidabi ne alkidabu linnabi wal muradu bi ummatihi ai wannan umarni wannan magana sai aga an fiskantar da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abun nufi al ummarsa domin su annabawa ababi na suluki shi annabi baya da nafsul ammara dama akan samu gyaran zuciya a kaida na sufanci wurin hawa bakwai a samu nafsul ammara a samu nafsul lawama a samu nafsul mulhima a samu nafsul radiya a samu nafsul mutmainna a samu nafsul radiya a samu nafsul mardiya a samu nafsul kamila to wannan zango bakwai din ya shafi kowa da kowa banda annabawa su annabawa daga sulukin su inda suke farawa ba daga ammara bane ba su da ammara ba su da lawama ba su da mulhima daga nafsul mutmainna suke fara suluki so shi annabi nafsul ammara ita ce nafsun rai da za ta ce maka ka aikata kaza mana haba kowa yana walawa kai kana takurawa kanka kawai kadan sauka shulda kadan yawa sai ka dan sauka shikenan sai ya zamanto ta koma gefe ta maka ainihin wato izgili akan abun da ka fada wannan shine nafsul ammara innan nafsa la ammaratun bisu wannan shine na farko in an wuce wannan zango sai zango na biyu shine nafsul lawama la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama nan kuma idan mutun yayi laifin sai abun ya dame shi ya hana shi bacci saboda ya dawo wato ya dinga shahudi da halaran Allah yanzu ko wani dattijo ne a anguwan nan ya ganni ina aikata abu kaza mutunci na ba zai zube a wurinsa ba ballanta na Allah ya ce a bar kaza kuma na aikata to sai abun yayi ta damunsa to ya bar zangon farko fa ya buzo zango na biyu ya fara gyaruwa kenan yawa wanda bai fara gyaruwa ba in yayi sabon Allah shi ai ba wai yana nufin yana dama bane babu abun da ake kira nadama da na sani ya zamanto remorseful babu in yayi ma wani dagawa zai ji in an ce kaza kaza ya ci haba mu kama me muke yi eh shi sai ga shi wani ma karamin waliyi ne ko wani dan karamin mala'ika haka eh wato saboda kawai shi yana ga ai bai kai ma wasu lalacewa ba to nan yana ammara amma wanda yi bakin ciki to ya zo kan wannan zango na biyu shine annafsul lawama in an wuce wannan nafsul lawama sai a je nafsul mulhima wato rai wanda za ta dinga yi mutum ilhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ran ta dinga jefa mutum alkhairi mutum ya zamanto Allah ya soyar masa da son zikiri son sallah son taimako abubuwan alkhairi wannan sai ya zamanto ya kama zuciyar mutum to nan an zo zango na uku kenan ana ta hawa wato wurin gyaruwa idan mutum ya zo wannan zango na uku ya wuce sai je nafsul mutmainna nafsul mutmainna kuma ba ta samuwa sai da yawan zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub sai zama da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa to nan sai zamanto mutum ba abin da yake dauke masa haso yake dauke masa wato damuwa sai ambaton Allah tabaraka wataala to daga wannan zango na hudu duk annaba suke farawa yawa daga kasa da hudun nan ammara lawama mulhima zuana duk wancan ba su da shi yadda ka san dan adam baya tunanin zai tashi kaman tsuntsu saboda ma ba a masa fiffike ba ba a masa komai ba haka Allah ya shi to haka shi annabin Allah baya tuna mummunan aiki eh ba wai ya aikata ba ya tuna mummunan aiki baya aika baya tunawa abu za a ga wasu abubuwa sun faru misali a ce ai annabi Adam an ce kada ta taba bishiya ai ya taba an ci kaza an yi wane ne wannan dama can kalamul kudurati ya rubuta ba a aljanna za a rayu ba to ana neman wani abu asbab wani dalili dalilin nan yazo ya gitta yawa to in dalilin ya gitta kuma shikenan su annaba in ka ga masiya a cikin lamarin su ba hakikatan bane majazan ne eh kaman mutun ne ya sa irin takalmi na aiki din nan na aikin gona ya yake kiran su yawa irin rambutin nan a sa su idan an sa ka san yana da tsayi idan aka sai dan mutum bayan ya sa sai je shiga cikin kwata misali ko kuma ya shiga cikin kwata inda jini yake da yawa faca-faca, idan ya bata wannan takalmin, in ya fidda kafansa a cikin takalmin za a ga jinin. To yawanci shi yasa sufa suke cewa su annabawa in kaga wani abu na kaman ma'asiya a lamarinsu suratan majazan la haqiqatan, zai dan faru a jikin takalmin ne amma babu a jikin kafan, wannan kuma sai ya zamanto ababi na asbab, ababi na sababi, yadda abubuwan zai kasance. Wannan saboda shari'a ta zo ta yi aikinta, babi kuma na mashi'ar Allah, wato bisalul mashi'ati ya aikinsa, bisalul hikimati ya aikinsa. Da'iman abu biyu ne suke tafiya, bisalul mashi'a da bisalul hikima duk kullun tare suke tafiya. Wannan bisalul mashi'a halarran Allah ne, halarran Allah tabaraka wa ta'ala. Yanzu misali, wa yake karban rayukan halitta? Allah. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha, Allah shi ke karban rayuwa lokacin mutuwa, haka abun yake. Amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa man yaqtul mu'minan, wanda ya kashe mu'mini. A'a, to wa ya kashe shi? Kaga cewa mai karban rai Allah ne, to nan kuma an ce wanda ya kashe mu'mini ga hukuncinsa. To wancan an mai da komai, qul innal amra kulluhu lillah, an mai da kowane lamari a wurin Allah yake, babu tasiri na halitta. Amma in an dawo a cikin babi na asbab, a cikin babi na suluki, ko sai kaga tasirin wani ya shigo ciki, amma majazi ne, haƙiƙa Allah ne yayi. Yanzu misali, za ka ga a duniya wani ya maka taimako, wani ko ya sama maka aiki, ko ya sama maka kwangila, ko ya maka wani abu a zahiri, a masa a ce a yaronmu ne ko kuma kaza, kuma a yi ɗin a zahiri wa ya maka? A badi nifa Allah, ko yanzu idan ka ci abinci, in ka ci abinci wa ya kosar da kai? Na'am, abinci ko? To, amma kuma Allah ya fidda tasiri a cikin abincin, sai ka ci kaman cikin dab, ba za ka koshi ba, ko? A sai shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake kosarwa, shi abinci sababi ne, to kuma ba za a bar sabab din ba, saboda ayyudin ko annaba suna cin abinci, umar ji Allahun jasadan la ya kulu na ɗa'ama, ba mu kame da su jiki wadda ba ya cin abinci ba. To shi abu sai zamanto kowane abu akan bar shi na zahiri a zahiri, na baɗini a baɗini, haka abun yake tafiya. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a wannan gaba cewa shi ne masanin komai abin da ya shafi alamul guyub, sannan kuma duk abin da ya kasance na gaskiya shi yake rinjaye, abin da ya zamanto ɓata shi yake lalacewa, ya zamanto babu shi, babu asarinsa, kuma bare dawo ba. Sannan kuma shari'a na Allah ne tabaraka wa ta'ala. In kun ganni na bana kan shari'a, to ai narkon azaba ko narkon fitinar a kaina take, ana nufin al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam. In kuma an samu shari'a nan, kuma daga wahayi ne na Ubangiji, imma Qur'ani ko kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, bi hidayatihi wa tawfiqihi, da shari'arsa da dacewansa. Innahu sami'un, Allah mai ji ne. Wato duk addu'o'in da ake yi na bayi, wato bayi suke yi, Allah yana ji, kuma qaribun, kuma kusa yake, yana karban wannan addu'a, kamar yadda Baqara ta ce mana wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun, in bayinka suka tambaye ni, suka tambaya cewa ni a nesa, Allah yake ne, saboda in zamu kira shi mu daga murya, ko kuma in yana kusa ne mu gana da shi, Allah ya ce a ce ina kusa ne, fa inni qaribun. Wannan sai ya zamanto babi na addu'a, wato a duk mai hankali ba zai rabu da addu'a ba. Shi kuma addu'a kaman noma ne, noma in dai za ka yi noma kai kadai, ba hannun ‘ya’yanka, ba hannun yaran gidanka, barorinka, ba hannun wasu wadda za a ba su a aiki a biya su, a kai kadai za ka je gonan ka yi aiki ka dawo gobe ka koma, haka har a gama hidimar gonan a kai ranar girbi, abinda za ka ci, abinda za ka girba, idan an yi girbi ba zai ciyar da kai shekara ba, ba zai ciyar da kai shekara ba, wannan babu kaulaniya ciki. To wannan sai zamanto kowane mutum gwargwadon yadda yake, gwargwadon yadda addu'arsa take. Yawwa, kada ka ga cewa kai ai ka wadatu, yawwa daga kai addu'a ai kai daga nakan ya isa, babu. Dole ne sai iyaye sun yi, masoya sun yi, kai ma ka sa kana yi ana maka, to wannan da nan ne ake zuwa har a samu yadda ake so. Shehu Tijani Abul Abbas radiyallahu anhu a matsayinsa na Qutbul Maktumi Halifa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana da wasu wadanda aka aje su da'iman addu'a suke yi masa sunan su Rijalu Tahsin. Rijalu Tahsin din nan karatun hirzi ne na dafa su ke Shehu Tijani su 11 ne. Wani yana Saifi, wani yana Hizbul Nasri, wani yana Hizbul Bahari, wani yana Asma, wani yana wane ne wasu Hizbul Allah ga sunan dai. Kuma an ce wannan abun har Shehu Tijani ya koma ga Allah haka yake yi. Wata rana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ƴaƴansa 8 za su je aikin haji, hudu mata hudu maza. Sai ce musu idan sun je zaman muna su yi masa saukan Qur'ani kafa daya, idan an je wunin Arfa su masa saukan Qur'ani kafa daya. Shikenan da ya rubuta musu, rubutunsa ne na hannunsa, ba wai Sayyidi Aliyu Sisi ne ya rubuta ba, da hannunsa ya rubuta Shehul Islam. Da ya gama rubutawa sai ce abukum Ibrahim. Shikenan wannan umarni daga mahaifinku ne Ibrahim, sai ya sa hannu sai tura musu a matsayinsa ba na sahibul faida. Amma ya ce in an je a sa shi a addu'a, addu'an kuma sauka daya a muna, sauka daya a Arfa. To wannan duk wanda yake ga shi addu'arsa ta ishe shi, to shedan ya masa wani irin kururuwa na Iblis wanda kuma zai kai shi ya baro shi. To addu'a haka ake so mutum ya yi kuma a masa. Manzo Allah ya ce wa Sayyidina Umar zai je aikin haji, ya ce ya ukhayya la tansana fi du'aika, dan uwa kar a manta mu a addu'a. Manzon Allah ne ya ce wa Sayyidina Umar kada a manta mu a addu'a. To wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Yawwa, kuma duk wurare masu tsariki yanzu kamar yadda ake tafiya umran azumin nan, duk wanda zai je in baka samu zuwa ba in ka ce ya maka addu'a. In an je wannan haramai ne Makka da Madina a maka addu'a. Yau musamman an je an ziyarci waɗannan wurare a cikin wata mai girma irin wannan watan Ramadan. Manzo Allah ya ce umra a Ramadan daidai yake da wanda ya je aikin haji tare da ni. Ba fa aikin haji ba, aikin hajin ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka in mutum an masa sakon addu'a yayi kokari kwarai da gaske, yayi waɗanda suka gaya masa, wato wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Kuma da Makka da Madina, wata rana muna Madina, wani yana karban waya a gefenmu, wani na ce masa kar ya manta shi da addu'a, sai ya ce ai yanzu a Madina yake. Sai ya koma Makka. In ya koma Makka zai masa addu'a. Kaga wannan shine miss call ke, wato ayyan nan ya zamanto network failure ne ma, ya wuce miss call. Shi da yake wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya ce, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Da sun sabawa Allah, sun cutar da kansu, sun zalunci kansu, me zaluncin sun yi Allah tarayya ne fa, inna shirka la zulmun azim. Amma sai suka zo suka kama kafa da kai ya Rasulullahi, ka ne Allah, suka nemi gafaran Allah, suka nemi ya Rasulullahi ka shiga wannan lamarin, wastaghfar lahum rasul, manzon Allah ya nema musu gafara wurin Allah. Da sun samu Allah yaya tawwabar rahiman, mai karban tuba kuma mai jinkai ga bayinsa. To wannan mummunan itikadi ne mutum ya ji cewa ai Madina ya je ne ziyarci masallaci, amma duk sauran addu'a kan sai ya zo, sai ya zo ga shiga Ka'aba. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Walau ta'il fadhu fala fawt wa ukhidhu min makanin qarib.
Na'am, walau ta'il fadhu fala fawt wa ukhidhu min makanin qarib. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau tara, da dai zaka ga wannan lamari ya Rasulullahi. Isfazi'u, lokacin da aka tsorata su, aka firgita su, nan yana daukan fassara uku. Wasu suka ce indal ba'asi, lokacin da aka yi tashin kiyama aka tashi, au indal mauti, ko kuma lokacin da za a koma ga Allah za su mutu, ko kuma yawma badarin, wato ranan Badar, aka ce la ra'aita amran aziman, da kaga aiki, da kaga lamari mai muni kwarai da gaske. An tashi tashin kiyama, me zai biyo baya? Mu'mini suna tashi za su ce haza ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqal mursalun, wannan shine alƙawarin da Allah ya mana, manzanni sun yi gaskiya. Wanda fa ba shari'a harkansa, in ya tashi me zai ce? Man ba sana fi marqadina haza, waya ta damu a wannan makwanci namu, nadama za su tashi da shi. To wannan sai zamanto saboda hali na firgici da tsoro da za su yi, wato za su koma a cikin wannan gaba din. Fassaran farko kenan. Fassaran na biyu aka ce lokacin mutuwa, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, walau tara izil zalimuna fi gamaratil mauti wal mala'ikatu basidu aydihim akhriju anfusakum. Da dai manzo Allah aka ce da zaka ga waɗannan makiya Allah lokacin da za su mutu, azra'ilu da in rakiyansa in sun zo ba cewa suke za su karbi ran ba, a za su ce ne ku karbi ran ku, ku fidda ran ku ba mu. Wannan saboda hali na firgici da za su shiga ciki. Da za ka ga wannan lamari, la ra'aita shay'an fazi'an, da ka ga wani lamari mai ɗaga hankali mai tada hankali nan inda al-mauti kenan. Ko kuma yawm badrin, ranan da aka haɗu a yakin Badar, wato yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da mutane waɗanda ba su wuce 313 ba, amma aka samu rinjaye a kan mutum 950. 950 ɗin nan ka ga in ratio ɗin za ka ɗauka 313 da 950, kowanne za ka ga in dai ka ga sahabi ɗaya sai ka ga wanda ya zamanto kafiri mutum uku. Amma duk da haka Allah ya ba su nasara, kuma suka shiga cikin hali na kunci na wahala. To da dai za ka ga lokacin da suke wannan firgici, to da ka suke cikin halin wannan firgici da ka ga wani abu mai ɗaga hankali. Kuma falafauta, wato ba inda fa za su ɓuya, ba inda za su tsira, la malja wa la manja minka illa ilaika. Ba inda ake tsira, ba inda ake gudu, ba inda ake neman mafaka sai wurin Allah. Sai Allah tabaraka wa ta'ala, shi yasa ake son a saba da Allah tun farkon lamari, wato ba sai mutum ya shiga matsala ba. A'a, ta'rifu fi rakha'i ya'rifuka fi shidda, ka san shi lokacin yalwa sai ya san ka lokacin tsanani. Tabaraka wa ta'ala. To wannan sai zamanto a lokacin ba inda za su goya, fala faud wa ukhizu min makanin qarib, kuma sai a rike su wato daga bigire wanda ya zamanto qaribin mafi kusa, wato daga ainihin zahirin ƙasa a rike su a mai da su cikin ƙasan, wato cikin kaburbura. Shikenan mu'amala ta kare. Ko kuma a ɗauke su daga kaburburan su, in an ɗauke su nan kuma a wuce da su jahimu, nan ma wato lamari ya ƙara muni. Ko kuma daga filin Badar, inda aka yaƙin Badar, a tara gawawwakin su a jefa su cikin wata tsohuwar rijiya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan guda 70 da suka mutu gaba ɗaya, wata tsohuwar rijiya aka tara gawan su a ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bakin rijiyan sai ya kira ya ce, wane hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqan, kun samu abin da ubangijin ku ya muku alƙawari? Aka ce, ya rasulullahi, sun fa mutu. Yace, suna ji sallallahu alaihi wasallam. Yace, ba ku fi su ji ba, sai dai ba za su iya amsawa bane. Wannan yake nuna mana cewa wato waɗannan duk guda ukun suna ɗauka akan wannan fassara, wa ku zo min makanin qarib.
Na'am.
Na'am, wa qalu amanna wa anna lahum at-tanawushu min makanin ba'id. Wa qalu sukan ce hina ukizu, lokacin da aka rike su sai ce amanna bi, ai mun yi imani. Wato saboda shi dan adam ajizi, a ga dai taurin kai irin na Fir'auna, zul autadi, ma'abucin turaku, turakun daure mutane, rashin albarka kala kala, amma ya shekara gurin shekara 400 yayi a duniya nisan kwana, kuma taurin a ci abinci a ƙoshi, an ce idan an gasa masa raƙumi shi kadai yake cinyewa, raƙumi guda. Kuma saboda istidraji baya zuwa banɗaki sai a kwana 40 so ɗaya. Wannan duk don a nuna an saki masa, yi an masa talala, wato kamar kamar sake yayi abin da yake so. Amma da aka zo aka kama shi, kamun farko tukuntun na nan ɗin, sai ce amantu, ya ce ya yi imani. To wannan ƙa'ida ne, wato da ɗan adam shi a wato miskini ne, ajizi ne, wanda ƙaramin abu sai ya zamanto ya cutar da shi. Amma Abu Jahal lokacin da aka kama shi a Badar, dab da zai mutu, wani sahabi ya zo kusa da shi, shikenan a wani ƙauli an ce Abdullahi ibn Mas'ud ne, ya zo kusa da shi ya ce masa, me kake da shi na saƙon gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya ce, in ka je ka gaya masa ba na son sa. kuma bana son mai san sa, bana son mu haɗu a inuwa ɗaya in ma kiyamar ta zama gaskiya. Shine da aka zo ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fir'auni ashaddu min fir'auna Musa, fir'auna na yafi fir'aunin annabi Musa. Saboda shi fir'aunin annabi Musa ai da ya zo ya shiga 18 ai cewa ya amantu, abin da ya ce kenan ai amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin. Amma shi san da yazo gab da zai mutum yake irin waɗannan furuci marasa alfalu. Amma kuma saboda Allah abun tsoro ne, yukrijul hayy minal mayyiti wa yukrijul mayyita minal hayy, sai gashi a cikin tsatson sa an fito da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, ikrima ikrimatu ibnu abi jahlin, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ma da ya musulunta manzon Allah ya tara sahabbai ya ce to a kiyaye, a kiyaye kada wani ya dinga kama suna Abu Jahal da batanci, saboda Ikrima ɗansa zai zo mana musulmi, zai zo ya musulunta, inna ikramata ibn abi jahlin ya'tikum musliman fala tasubbu abahu li'anna sibabul mayyiti tuzil ahyai, domin zagin wanda ya mutu yakan cuci wanda yake raye. Kaga wannan musulunci kenan, duk abun da yayi an bar masa, saboda kada abun ya sosa ran sahabi daya aka ce kada kowa ya sake zagin sa. Wannan ya zamanto shi ne mu'amala na musulunci, shi ne kuma mu'amala mai tsafta wadda ake bukata a rayu a kan. Aman nabi, sukan ce mun imani da shi. Wa anna lahumut tanawush, Allah tabaraka wa ta'ala ce wa anna lahumut tanawulul iman, ina za su samu imani? Wanda ya je lahira bai samu imani ba, ko kuma wanda ya zo dabda zai mutu yana cikin halin gargara ya ce ya imani, ai an rufe kofar babu magana. Idan kuma wanda har ya isa lahira ne ya ce a lokacin zai imani, ai ba a imani a lahira, imani wurin sa a duniya, a lahira kuma a karbi sakamako, a karbi sakamako. To wanda bai yi shuka ba a kwanakin shuka, sai a ranar girbi ya ce shi a ranar ne zai shuka. Duk wanda ya san me ake kira noma ai ya san ya samu matsala ko? To haka abun yake, in an je lahira ranar karban sakamako ne. Amma man uce kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wa amma man uce kitabahu bi shimali fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Shikenan, wasu su karba su gode su yi farin ciki, wasu kuma su karba su yi bakin ciki su yi asara. Allah ya kiyaye mu da asara. Wannan sai ya zamanto Allah ya ce wa anna lahumut tanawush, ina za su samu imani a wannan wurin? Min makanin ba'idin, ai suna nesa da inda ake imani. Imani a duniya ake yin sa, ai kuma a duniyan aka ce su yi imanin suka ce ba su yadda ba, in ma sun gama za Allah sai su masa izgili, wai a hazal lazi ba su Allah rasulan, wannan shi aka aiko manzo, yanzu duk garin nan a rasa wanda za a aiko manzo, sai wannan maraya, marayan a gidan Abu Dalib, wai shi manzo Allah maraya ne, sun da shi maraya ne ba shi ya dace ba, a samu wasu mutane masu cika ido wanda sun san duniya, duniya ta san su, sai a aiko. Shikenan, nan kan za su yadda. Allah ya ce ahum yaksimuna rahmata rabbika, su suke rabon arziki ne balla arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala rahmar ubangijinka ballanta nasu ba wanda suke so. To mu dai mun ba wanda muke so, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma kamar yadda karatun mu na jiya ko shekaran jiya nake cewa, ko appointment aka yi a gwamnati ba sa neman shawaranka, a nemi shawaranka kai kuma ya sunanka kai miye a kayan miya, turo muku kawai za a yi. Lokacin soja ne a turo muku sallah administrator a garinku kuma ya ci ya sha ko? To ballanta Allah in zai naɗa annabi mutum ya ce wai sai an nemi shawararsa, wai sai an gaya masa. Wannan ya zamanto ganganci ne da rashin shiriya, wato rashin hidaya. Na'am. Na'am, waqad kafaru bihi min qablu wa yadhifuna bil ghaibi bi makanin ba'id. Allah tabaaraka wa ta'ala yace akan wannan aya, waqad kafaru, haqiqa sun kafircewa Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sun kafircewa azaban Allah da aka ce za a yi azaba a lahira, su sun ce azabar ma ba su yadda da ita ba min qablu tun ana cikin zaman rayuwa zamanin duniya haka abun ya faru sannan wa yakzifuna bil ghaibi sai zaman to suna jifa da asirin abubuwa wato na ainihin muzantawa na da'ani na suka a cikin janibin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zamanto min makanin ba'idin bi ma'ana tun ana cikin zama matsa manisanci bi ma'ana zama na zaman duniya sun kira manzon Allah sahirun ba sunansa bane sun kira shi sha'irun ba sunansa bane sun kira shi kahinun ba sunansa bane sun kira shi kazzabun ba sunansa bane sun kira shi muftaran wato wanda ya zamanto wanda ya ifiya wanda ya kagi wani abu dan gada Allah tabaraka wa ta'ala duka Allah ya ce ba sunansa dai a cikin wadannan abun da suka aikata kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce saboda haka zai rike su da azaba abu kan abun da suka aikata wannan ya zamanto haka yanayin yake duk wanda kaga ya fada azaba shi ya sabbaba kansa ya shiga wannan wurin yawa kaman in an yi tarko ne na kama gafiya in akuya ta je ta taka zai kama ko ba zai kama ba oho in ya kama ta kuma in wani ya biyo ta wurin ya taimake ta ba yawa to idan tarko ya kama mutun na azaba a lahira in ya je lahira da musulunci amma ya tafi da ma'asiya sabon Allah to wannan bai wuce bashi ba yawa ka san a duniya in matsalan ka bai wuce bashi bane wani zai biya maka amma idan an kama mutun aka ce ai yana cikin wanda suka yi juyin mulki ne sai yaya tammat yawa shikan daga nan baka taba jin anje bailin wanda ya je juyin mulki ba ai in dai an ce yana ciki aka ce yana ciki kamar hadarin jirgin sama ne in an ce yana ciki ai yana ciki to sai dai a yi fidawo eh ba wai za a yi tunanin a ce okay ko kafansa ya karye ko ya gurde a jirgin sama baka san jirgin sama ba to duk wanda ya kuskura ya zamanto ya fada irin wannan fitina to shikenan nan kan babu magana shi yasa duk wanda ya je lahira da kafirci ba gatan da zai iya raba shi da jahannama amma inda sabon Allah ya je ceton manzo Allah zai iya fitar da shi sallallahu alaihi wasallam ko ceton qur'ani ko ceton waliye ko ceton wadanda aka ce za su yi ceto wato wannan zai iya faruwa na'am
ko hayyana bainahum wa bayna ma yashtahuna tabaqul bi ashiyain qabl
نعم وهيل بينهما وبين ما يشتهون كما بفعل بأشيائهم إنهم كانوا في شك مريب الله تبارك وتعالى يتي وهيل بينهما وبين ما يشتهون الله ياشي قصة كان ينسو دع أبند سكي سو براس ساميش با واتو نو أكر بإيمان ينسو كو أمسواني أبند سكي بقاتا كو أباسواني حالي ودي دمان تو ميكيو نكارا نمتنتي نجير مماوا بابو دمو تقولوا روا ونن أنا في ذو علينا من الماء أو مما رزقكم الله ألا إن الله حرمهما على الكافرين زاس نيمي أباس روا ودنايرهم بكين روا إنا ود زاس شاء الله يتشاء أي أن حرم تا ودنوتا شن روا زي شاكم أما روا دي زمن تو واتو شرب الهيم واتو تفششن روا واند انتدرين يبو جفسكا سي زمن تو يشل الوجوه yana kware dukkanin fatan fiska ya fada cikin abun shan ruwa bisa shara wa sa'ad murtafaka wato wani abun sha ne mai muni shay ibrahim radiyallahu anhu a tafsirin safir ya di tafsiri ya ce babu aya wadda tafi zamanto wa ƴan wuta fitina irin wannan ayar wahila bainahum wa baina ma yashtahuna Allah ya shiga tsakanin su da duk abun da suke so ba za su samu ba wannan ya isa azaba shi kadai ko ba a shiga jahannama ba wato wannan kadai ya isa azaba ballanta kuma a shiga jahannama a tabbata a hadu da azabun muqimun wato azaba ta har abada sannan yace aya wanda ya zamanto tafi kowani aya tafi kowace aya dadi a wurin mu'minai ita ce ayar da Allah yake cewa lahum fiha ma yashauna mu'minai suna da duk abin da suke so a wurin Allah su wadancan duk abin da ba sa so sai sun gan shi duk abin da suke so kuma ba za su gani ba su kuma mu'minai lahum fiha ma yashauna duk abin da suke so za su same shi za a samu duk abin da ake bukata saboda dama Allah tabaraka wataala ya yi tattalin mala ainu ra'at wala uznu sami'at wala qadara fi qalbi ala qalbi basharin qattu Allah ya tattalin abin da ido bai taba ji ba, kunne bai taba gani ba, zuciya bai taba tunawa ba, na alkhairi ga muminai waɗanda suka riki Allah tabaraka wa ta'ala matsayin na Ubangiji. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, domin sun kasance kafin wannan wurin kama fu'ila bi ashiyaihim, kama yadda muka aikata da makamantansu wadda suka tsoro akan irin wannan aiki nasu, suka yi daidai da su akan wannan tafiya, min qablu kafin zuwan waɗannan kafiran Makka wadda suka yi manzo Allah butulci, innahum wato su sun kasance kanu fi shakkin murib, sun kasance a cikin shakka wato a cikin kokonto a cikin wannan suka tafi. A wannan shi ne ƙarshen wannan sura ta suratu saba, wato sura ce ta ma surorin Makka haka suke. Za a ji abubuwan usulul aqida, a ji abubuwa da suka shafi ilahiyat na janibin Allah, a ji abubuwa da suka shafi janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a ji ainihin abin da ya shafi alba'su wan nushur, tayarwa da mutuwa da sakamako. To haka surorin suke. A za mu shiga suratul suratul fadir, wadda ita ma surar Makka ce, wato wadda suke da ayoyi 46. Lokacin ya yi ne? So subhanallah. To insha Allah za mu tsaya a nan. In shin Allah ya yi gobe sai mu tashi a suratul fadir. An Allah su sura. Na'am.
Wani yana cewa assalamu alaikum, malam da fatan ya sharwa lafiya.
Na'am.
Allah tambaya na shi ne, mutum zai iya yin hayaki na magani yana azumi idan ya kama, ko kuma me zai iya yi ba?
Ai, hayaki da magani abu ne wanda zai iya shiga cikin makogoro ya fada cikin ainihin abin da ya shafi makoshi, kamar yadda aka hana duk abin da zai ittisali ko a ido ne mutum ya shafa wani abu, bi ma'ana kaman kwalli wanda zai iya sauka ya je ya hadu da mahada na makogoro abin ya fada. To duk abin da indai yayi hayaki, hayakin indai da gaske hayakin yayi, ai zai shiga cikin sa. Yawwa, saboda haka dole ya kiyaye in an sha ruwa yayi hayakin sa, ko kuma kafin asubahi yayi hayakin sa, bi ma'ana yayi jinkiri, wato ya sa su a wannan lokacin. Na'am.
Wannan kuma kana cewa malam ne ce azumi wacce shekarar na fara halaye guda 13, sai ciwo ya hana ni karasawa. Bayan sallama na yi niyyar ramawa na fara guda 2, nan ma ciwon ya hana ni ci gaba. To har ga wannan azumin ma ya zo, ban samu damar biyan wancan ba ga wannan shekara kuma ta biyo. Malam ya zan yi?
To ai, yadda zaki yi bayar Allah shi ne, shi ciwon sai a samu ƙwararru a gane wani ciwo ne. In ciwo ne wanda ake ganin za a samu waraka, to in kin samu waraka ki yi azuminki wanda ya wuce na bara in kin ciyar, saboda wani azumi ya zo sabo na Ramadan a kansa, sai ki yi azumi kuma ki dinga bada mudu na abin da ya shafi wato sadaka bayan duk shan ruwa. Idan kuma ya tabbata cewa wannan ciwon matsala ne wanda likitoci sun tabbatar miki cewa ƙwararru ba son zuciya ba, ƙwararru sun tabbatar da cewa a yanzu dai ba a riski ne maganinsa ba, ta yadda za a samu waraka, in kin yi azumi ma zai ƙara wahalar da ke, to nan kuma azumin ya tashi, shikenan a kan ki sai ki ciyar a kan abu, wato a babi na ciyarwa. Aina ake samun form din?
A cikin makaranta din, ko kuma akwai wakilin su da muna tare da shi, wanda ya yi Abdullahi Gawaki. Sai sanarwa na biyu, akwai ɗan uwan Allah da ya rasu wanda aka fi kira da Uba Asiya, ɗan gidan Modi Bali Gwarbejo, za a yi zana ya rasa ko bai ƙarfe 11 a cikin Shamis idan Allah ya kai mu.
Masara.
Allah ya ji da su da rahama. Sai wasu addu'o'i wanda na neman addu'a ba shi da ɗan wasa ba ta da lafiya. Malaisa ta da addu'a Allah ya ba ta lafiya. Sai wannan shi ma yana cewa ɗan wasa ba ta da lafiya. Yayansa sun kai wata uku malaimu su addu'a. Sannan addu'a na biyu yana nema malaimu su addu'a yana son yin aure. Allah ya ba shi ko ya ba shi ko mata ta aure.
Amin.
Allah
Allah ya tsaya mana, Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya biya mana bukatun mu hisan mu mana, Allah ya gyara mana lamuran mu, Allah ya mana kyakkyawar rayuwa, ya mana kyakkyawan zuci. Na'am. Na'am.
Allah ya gafarta masa.
Na'am, Allah gafarta musu gaba daya, su da sauran ainihin iyayenmu na wannan unguwa, su mai unguwa, su Alhaji Abbaji, su babanmu Alhaji Magaji Marigayi, da dai sauran waɗanda muka iya tunawa da wanda ma bamu tuna ba, Allah ya musu rahama. Allah ya ƙara musu kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mana kyakkyawan rayuwa, mana kyakkyawan ƙarshe, mana kyakkyawan makoma. Allah ya bamu dawwamammiyar aminci a wannan ƙasa, abubuwan da suka zama mana barazana, Allah ya mana maganin su. Allah ya kawo mana yalwa na arziki. Alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghlaq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah.